Hadisi ya tabbata, hadisin Abdullah dan Abbas, yaddan Allah ta tabbata gare shi. Ibn Abbas din Allah yadda da shi da shi da Abdullahi, wato da Abbas din da kuma Abdullah dan Abdan shi Sayyidina Abbas. Kamar yanzu wanda nake fada, shi Al-Abbas papa yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda ka Abdullahi nan dan sa ne. Manzon Allah ya nuna wa shi Abdullahi gata. Wato ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya akan abun hawan sa, an ce akan jakin sa ne. An ce ya sa hannu ya dauke shi ya sa shi a gaba har ya koya masa wadansu abubuwa daga cikin abin da Annabi ya koya masa yace Abdullahi yace ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka sannan da duk duniya ka sani za su hadu akan wai su amfanar da kai da wani abu idan Ubangiji bai hukunta zaka amfana da abun ba ba zaka amfana da wannan abun ba haka duk duniya su hadu kan suna so su cutar da kai da wani abu amma Allah bai riga ya hukunta ya kaddara abun zai cutar da kai ba to wannan abu zai cutar da kai ba to wannan tun yana matashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya masa waɗannan kalmomi to shi Abdullahi dan Abbas yana da wannan gata da ya samu a wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma bayan nan Annabi ya tabo masa addu'a manzon Allah ya roki Allah akan Allah ya sanar da shi ya fahimtar da shi sanin ma'anoni na Al-Qur'ani da kuma waɗansu hukunce-hukunce muhimmai na addinin musulunci to shi yasa za a ga sau da yawa malamai suna kafa hujja da maganganun Abdullahi dan Abbas za ka ga a tafasir da yawa idan aka kawo waɗansu hukunce-hukunce ko wasu ma'anoni ko kuma aka nemi sanin waɗansu bayanai ko fassarar waɗansu ayoyin ma sai a ce kamar ƙalam na Abbas haka za ka ga malaman tafsiri suke faɗa to wannan hadisi ne na Abdullahi dan Abbas Allah yadda da Abdullahi da babansa Al-Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce law anna qatratan min ad-daqum qatrat fi dar ad-dunya la afsadat ala ahli al-ard ma'ashihim manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam da digo cikin itacen zaqum zai digo duniya da ya bata duk abincin mutanen duniya gaba daya saboda rashin dadi da muni na wannan itace na zaqum dama Ubangiji ya ce inna shajarat az-zaqum ta'amul asim kalmuhul tagli fil butun kagali yil hamim shine a hadisin Annabi yake cewa fa kayfa biman takunu ta'amuhu manzon Allah yace to yaya kake ganin ga wanda ya zamo wannan itace na zaqqum shine abincin sa Allah ya tsare mu Tirmidhi zai fitar da hadisin yace hadisi ne wanda yake mai kyau digo na digon zaqqum ya lalata duk wani abinci na duniya to kuma wannan zaqqum shine fa abincin wanda ya saba wa Allah in Allah ya shigar da shi wuta Allah ya tsare mu shiga wuta wa tafhimu bi hablillahi jami'an wadansu daga cikin malamai suke cewa abinda ake nufi da habl din nan wato duk wani abu wanda zai zama sababi tsani wanda zai isar da kai zuwa ga inda kake son zuwa ana kiransa habl malamai sun yi sabani akan ma'anan hablillahi da aka kawo a wannan waje wadansu suke cewa Ubangiji yana kiran mutanen duniya ne musulmai mu'minai ayriko da addinin Allah domin addini shine sababi da zai sadar da wanda yayi riko da shi zuwa ga kyakkyawan sakamako kyakkyawan makoma to da Allah ta'ala yake cewa mai riko da igiyan Allah ana nufin mu rike addinin nan na musulunci riko hannu biyu idan muka yi addini kamar yadda Allah ya ce mu yi muka kula da shi to aikin da muka yi aikata addinin nan to zai sabbaba mana samun kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan makoma a wajen Allah Ubangiji subhanahu wataala dan haka hablillahi waɗansu suka ce ana nufin shi addini ne na musulunci waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a wannan aya da ubangiji yake cewa tusimu bi hablillahi hablillahi waɗansu ke cewa alqur'ani ne huwa alqur'an domin shi qur'ani shi ma sababi ne da zai sabbaba wa mutum ya samu yardan Allah abinda ke cikin sa shine dokoki da tsare-tsare da ubangiji ya wajabta ya hukunta ya ce abi don haka waɗansu suke cewa hablullahi ana nufin alqur'ani ne Imam Muslim yadan Allah ya tabbata gare shi ya fitar da hadisi hadisin Zaid dan Arqama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala wa inni tarikum fikum saqalaini ahaduhuma kitaballahi man atba'ahu kana ala alhuda wa man tarakahu kana ala dalala Muslim ya rawaita hadisin Zaid dan Arqama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin hudubobin sa na ƙarshe wanda yayi wa al'umma manzo Allah ya ce ku ji ku sani na bar muku waɗansu abubuwa guda biyu waɗanda suke nauyaya ne ma'ana masu nauyi ne ɗayan su shine ku yi riko da littafin Allah ubangiji man atba'ahu kana alal huda wanda duk yayi riko da qur'ani ya bi qur'ani to wannan ya zama shiryayye domin yana bisa shari'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ai riko kuma da waɗanda Allah ya sanar da su ma'anan alqur'ani domin jama'a ku sani cewa ba ai waɗanda suka fahimci qur'ani suke fahimtar da shi kamar iyalan gidan manzon Allah ba ko ka ki ko ka so ko me zaka faɗa alul bait sun fi kowa fahimtar alqur'ani a cikin magabata asalafus salihin abinda nake nufi a malaman da suka zo da wuri cikin salafus salihin a cikin su in akwai wanda yana daga cikin iyalan gidan manzon Allah to sai an tarar da shi ilimin sa na daban ne kuma ya fi sauran waɗanda ba iyalai bane na annabi ba jinin annabi bane fahimtar alqur'ani annabi ya ce ai riko da littafin Allah ko da baya nan ko ta Allah ta zo kansa Allah ya karbi rayuwansa annabi ya ce wanda ya riko da qur'ani to yana bisa shari'a ومن تركه كان على ضلالة وان ده يبر قرآني تو ونن يقات دومين يازمو ينازونين بيسا قطع ابن مسعود يدن الله بتبت غريش يشي من دن الله صلى الله عليه وسلم يا كراري والقرآن يشي قرآني شيني حبل الله المتين ابا حديث ينديزو غاين دا اكاكاوشي عبد الله بن مسعود الرويت الجريش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وأن القرآن شين إجيا الله إجيا وتشتك كقرفة وهو النور المبين ابن مسعود يتي كما القرآن شين هسكي وأن ديكي نبين الدا شريعة والشافع النافع سنن قرآني waraka ne waraka ya warkar da duk wanda yake da bukata ko yake da larura idan ya karanta qur'ani Allah ya biya masa bukatarsa in larura ne Allah ya yi masa in cuta ne sannan qur'ani littafi ne wanda yake dauke da ababai masu amfani magani ne shi kamar yanda yake shari'a sannan kuma haka yake magani ismatul liman tamassaka bihi Qur'ani garkuwa ne kariya ne ga wanda ya riko da shi haka Abdullah dan Mas'ud ya faɗa Abdullah dan Mas'ud yace kaman yanda aka rawaita Imam al-Baghawi yace a wajen Abdullah dan Mas'ud yace hablullahi al-matin huwa al-jama'a bayan Ibn Mas'ud ya fassara yace igiyan Allah da Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya wa tusimu bi hablillahi jami'an hablillahi din nan ibnu mas'ud ya ce alqur'ani igiyar Allah ce kakkarfa sannan kuma an ji abdullah dan mas'ud kamar yadda bagawi ya rawaita ya ce hablillahi huwa aljama'a ma'ana taron jama'a haɗin kan jama'a inda mutane suke to kamar igiyar Allah ce wacce take kakkarfa abdullah dan mas'ud ya ce manzon Allah ya ce عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به نهوريكو وهذا كيف تشغل تارو جماعة الأمة المسلمة دمين ونن تارون ijiyane na Allah da yayi umurni a hada kai da shi wa annama takrahuna fil jama'ati wa ta'ati khairum mimma tuhibbuna fil firqati idan ya zamana abinda yasa ka ja gefe ka ware wani abu kake ki yasa kai ka shiga cikin taron jama'an nan to abinda kake kake kin nan inji Abdullah dan Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace abinda kake ki din nan wanda shi yana ka shiga taron jama'a to shine koyi yasi maka alheri akan waruwa gefe da karabu da al'umman musulmi ka ja gefe a wajen wadansu malaman tafsiri sun ce abinda ake nufi da hablillahi ana nufin da'a wa Allah da bin umurnin Allah alayhi halin Allah dai ya ce mai riko da igiyar Allah karkarfa alqur'anin ne a hada kai shiga cikin jama'a ne a bin umurnin Allah ne mu dai kula mu bi duk abinda aka fada wala tafarraqu ubangiji ya ce kada ararraba kada kurarraba shi da rabuwa din nan ka ware gefe wancan ya ware gefe ku kafa kungiya wadancan su kafa kungiya babu laifi a addini a kafa kungiyoyi domin taimakon addini ya ci gaba amma kada ya zama makasudin kafa kungiyoyin domin raba kan al'umma ne raba kan ne ba a so manzo Allah ya ce kada ku rarraba kayukan ku a cikin addini wala tafarraqu kama tafarraqat al-yahud wa an-nasara annabi ya ce al'umma kada ku rarraba kamar yadda yahudu da nasara suka rarraba kayukan su suka rarraba kuma sha'ani na addinin nasu a cikin hadisi annabi alayhi salatu wasalam ya ce annabi Musa da Allah ya aike shi zuwa ga yahudu banu isra'ila bayan wafatin sa kafin Allah ya aika annabi Isa sai da yahudu suka rarraba addinin har wajen kashi 71 haka annabi Isa da Allah ubangiji ya aike shi bayan Allah ya dauke shi zuwa sama kafin Allah ya aika annabin karshe Imam al-Mursalin khatimin nabiyina sayyidina rasulullah nasara sai da suka raba addinin da annabi Isa ya bar musu addinin gaskiya har wajen kashi 72 da haka annabi ya ce mu ku al'umma kar mu rarraba kayukan mu kamar yadda yahudu da nasara suka rarraba kansu suka rarraba sha'ani na addinin su wadanda suke cewa da Allah ya ce wala tafarraqu ubangiji yana in kayar da waɗannan banu aus da khazraj cewa kada su koma su kasance kamar yadda da suke a cikin jahiliya kafin aiko annabi da addini su kansu aus da khazraj sun rarraba kayukan su rashin fahimta ya shiga tsakanin su shine ayi mai tafsirin kika وقيل كما كنتم متفرقين في الجاهلية متدابرين يعادي بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا أبن داكي نفيد ولا تفرقوا وبن جينا قيا من كرم الربا كمن يند أزامن الجاهلية كاف مسلم شي أكي أرى الربي يزمنا وانشن ياجو يعدم وانسا بايا بارو وانسا دشي بايا هلأ دشي بايا مؤاملة دشي sannan kuma yu'adi ba'dukum ba'dan sashi suna gaba da sashi wa yaqtulu ba'dukum ba'da wasu har ma suna yaƙan junan su Allah ya ce kar mu juyawa junan mu baya mu musulmai mu hada kanmu kar mu yi gaba da junan mu sannan kuma kada mu kashe kanmu da kanmu ma'ana kada sashi saboda rashin fahimta ya zama da wasu su dauki makami su dinga kashe wasu babban musiba shine rarrabuwa a cikin addini kai ka ware da kai da kungiyarka kai ka ware wancan ya ware to shikenan kuma karshe ayi ta jayayya ayi ta gaba abu har ya kai ga kuma dauki makami ana so a dinga kashe juna wannan abin da ke jawo shi shine rarrabuwa a cikin addini wadansu daga cikin malaman tafsiri suke cewa da ubangiji ya ce wala tafarraqu abinda ake nufi ay la tuhaddisu ma yakunu anhu at-tafriq kada ku dinga zantar da kowane irin maganan da zai jawo rarrabuwa wa yazulu ma'ahu al-ijtima wal-alifa allati antum alaiha zancen da za ku kawo abin da ake nufi duk wani abin da malami ko kuma kowane mutum ma zai fada inda abin da za ka fada ba zai hada kan al'umman annabi ba
sai abinda zaka fada din nan ko ka fada din nan abinda zai jawo rarrabuwa da rashin fahimta ne ya gusar da hadin kai ya tafiyar da wato son juna da kaunin juna a tsakanin al'umma to ko menene to gara kar ka fada da ka fade shi ko da kana ganin abin da dai ne ka fada ففيه النهي عن التفرق والاختلاف dan haka sai ya zamo akai umurni aka wato akai hani akan rarrabuwa da kuma sabani akai umurni da a hada kai a zamo kaman tsintsiya madaurin ki guda lianna alhaqqa la yakunu illa wahid lianna alhaqqa la yakunu illa ala wahid wa ma adahu yakunu jahlan wa dalalatan wato duk abin da ke faruwa gaskiya ba zai taba kasancewa ba sai wa daya daga cikin jama'a abin da yake nufi idan muka rarraba kanmu ni na ware kai ka ware wancan ya ware to bai yiwa a ce dukkan mu muna da gaskiya ba zai taba yiwa ba dole ya zama na daya ne yake da gaskiya to mu kuma haka mu hade mu zama daya sai ya zama duk mun dunkule mun zama akan gaskiyar nan domin kar kai kana bisa bata wancan yana bisa bata ni ne nake kan gaskiya amma idan muka hadu to dole zai zama na daya ne yake kan gaskiya shauran sai a tarar da shauran lai ba su da gaskiya duk abin da yawananci dayan gaskiyar nan to zai zama jahilci ne da bata to saboda haka sai ya zama aka hana wannan rarraba kai a cikin addini shine mai tafsiri yake cewa وإذا كان كذلك وجب النهي عن الاختلاف في الدين وعن الفرقة لأن كل ذلك كان عادة الجاهلية شينا من تفسير يكي شوى تند لمرين يا زموهكا تسي وجب أحنا رربوا أتكي شأن الدين دومين رربوا إنن يا زموك من أبي أتي تجاهلي دعاك في أكهنا مو الله يتخدم رربوا مهدك مو إمام البغوي yaddan Allah tabbata gare shi ya rawaci hadisi daga Abu Huraira bagawi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah yarda lakum salasan wa yasqatu ankum salasan bagawi yace kaman yanda ya rawaita daga Abu Huraira manzon Allah yace Allah yayi yadda muku wadansu dabi'u guda uku sannan ubangiji yaki waɗansu ɗabi'u guda uku tattare da ku bagawi yake cewa hadisi na Abu Huraira ne abinda Allah madaukakin sarki ya yarda muku guda uku yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya yarda muku abinda yake so da ku ku bauta masa kada ku hada masa tarayya shi kadai za ku bauta Allah bai so a hada masa shirka babban abin da ke rushe kowane aiki shine hadawa Allah shirka kowane irin laifi mutun yayi in ya roki Allah gafara Allah yana iya yafe masa amma banda mutumin da ya mutu yana shirka inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida Allah baya gafartawa wa wanda ya mutu yana shirka amma indai zunubai mutun yayi tai in Allah ya ga dama yana iya yafe masa amma banda shirka dan haka Allah daga cikin abinda ya yarda mana inji annabi shine abota masa shi kade kada hada masa tarayya wa anta atasimu bihablillahi jami'an sannan nabiyu ubangiji ya yarda mana ya yarda mu riko da igiyan Allah gaba ɗayan mu wato igiyar Allah mai shine mu riko da alqur'ani wa anta nasahu sannan ya zamo muna nasiha nasihar mawa zami nasihar newa man wallallaha amrakum wanda ubangiji ya jidintar masa al'amarinku malamin suke ta magana wane ne walil amri na al'ummar musulmi wadansu suke cewa ana nufin malamai ne su ne Allah ya jidintar musu da al'amuran musulmi wadansu suke cewa duk wanda yake da doka shine zai kafa doka kuma dole abi to ya zamo sheke jibintan al'amarin mutane idan yayi kuskure ayi masa nasiha ayi masa addu'a in yayi dadai ayaba masa domin ya samu karfin gwiwan ci gaba da aikata abin da ya aikata wanda yake dadai din nan a wannan gaba malamai suke cewa shugabanni ba ai musu fata wato fatan abin da yake bai da kyau bai ba a yi musu addu'an sharri a a wanda duk ya zama shugaba to addu'an alkhairi yake masa ai masa fata mai kyau wani daga cikin magabata yake cewa idan akwai wata addu'a guda wacce nake da yakinin in nayi ta Allah zai amsa mini to in aka bani dama in yi addu'an ba zan yi wa kaina ba zan yi wa shugabana ne yace dalili idan shugabana ya gyaru to ya gyaru na gyaru duk wanda yake shugabanta dukkan mu sai zama mun gyaru amma dan nayi wa kaina ni kadai zan gyaru don haka jama'a mu dinga addu'an alkhairi wa shugabanni idan suna aikata abin da ba daidai ba nasiha za a yi musu ta hanyar da ya dace in har za su ji sannan a yi musu addu'a da fatan alkhairi idan akwai yanda sako zai ishe su ma'ana sakon ya zama ya ishe inda suke su ji sakon idan akwai kurakurai ta hanya mai kyau sai a ce kaza ba daidai ba ne kaza daidai ne kuma a yi masa addu'a da fatan alkhairi wannan shi ne abin da ya kamata kai kuma shugaba talaka suna da haƙƙi a kanka na kai musu adalci idan Allah ya baka jagorantar mutane kada ka ware waɗansu ka ce su kaɗai su ne naka waɗansu ba naka ba ne a'a ai kai kai Allah ya bawa da wanda ya yi ka da wanda bai yi ka abin da nake nufi idan aka ce zaɓe aka yi ka zama shugaba to har wanda bai zaɓe ka ba tunda Allah ya naɗa ka kai ne shugaba to shi kenan kai shugabansa ne kai masa adalcin da ya dace da shi ma'ana ka kyautata masa hasali ma shi mutum idan bai yi ra'ayinka ba to idan kai masa alkhairi to sai zuciyarsa ta karkato ta koma kaunanka inda baya kaunanka wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita zuciya Allah ya riga ya ajiye ta ya maida ta tana son mai kyautata mata sannan tana kin wanda yake munana mata saboda ka alkhairi yakan jawo zuciyar wanda da bai kaunanka ya koma yana kaunanka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga cikin abubuwan nan guda uku shine ayi nasiha wa wanda Allah ya maida shi shi yake jidintan al'amarin mutane kuma annabi ya ce ubangiji ya ki bai san mu da waɗansu ɗabi'u guda uku ɗabi'u guda uku na ɗaya shine qilin wa ida'atul mali wa kasratu su'ali wato shine jita jita jinsa da yaɗa shi ɗaukan jita jita in an bincika a tarar da abinda aka ji aka jin nan ba gaskiya ba ne da kuma yaɗa shi yaɗawan ya zama fitina sannan ubangiji bai san mu da tozarta dukiya idan Allah ya baka dukiya ya baka arziki to karka tozarta dukiyan nan ka wulakanta arziki dukiyan da Allah ya baka ka zama mai tanadi mai shiri sannan idan Allah bai baka komai ba ya kame ya zama na baka da arzikin to yawan roƙon mutane to Allah bai san yawan roƙo in za ka yi roƙon ka roƙi Allah Allah kan ka yawaita roƙonsa to wannan hadisi ne na Abdullahi dan Mas'ud wanda Bagawi aka samu hadisin daga wajensa wa tusimu bi Abdullahi jami'an wa la tafarraqu ubangiji ta'ala yake cewa wazkuruni matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana ubangiji yake cewa ku tuna ni'imar Allah ubangiji da ya ni'imta ta zuwa gare ku Muhammad ibn Ishaq yake cewa sanadiyan saukan wannan aya shi ibn Ishaq yana daga cikin manya-manyan malamai na tarihi hasali ko ibn Hisham ma almajirinsa ne kuma yawanci daga cikin malamai na ulama'ut tafasir zaka ga idan suka kawo wani magana wanda ya shafi kawo dogon zance na tarihi to sukan kafa hujja da maganar Muhammad ibn Ishaq saboda yawanci abubuwan da yake kawo na tarihi akwai dukka a cikinsu to ibn Ishaq yake cewa ba shi kaɗai ba da wasu daga cikin malamai ulama'ut tarikh suka ce da Allah ya ce nan wazkuruni matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum abinda ake nufi Allah yana tunawa wato kabilun nan guda biyu na larabawa na madina banu aus da banu khazraj Allah yana tuna musu ni'imar da ya yi musu na musulunci da kuma imani da Allah ya sa musu da yadda da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda haka sababin ya zama alkhairi gare su wato Aus din nan da ake fada da Khazraj kabilu ne guda biyu amma malamai suke cewa Aus din ma sunan wani ne Khazraj din sunan wani ne da Aus da Khazraj ɗan uwan juna ne akhawaini li abin wa ummin wahidin ɗan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya to abin da ya faru to kun san wani lokaci akan samu rashin jituwa tsakanin ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya haka na faruwa ko da ke galiban da an fi samun rashin jituwa a ɗan uba amma wani lokaci sai ka tarar da uwa ɗaya uba ɗaya ma an samu rashin fahimta da rashin jituwa Ausu da Khazraj an ce Ibn Ishaq ya ce ɗan uwan juna ne to wani abu ne ya faru فوقعت بينهما عداوة والقتل سي رشن جتوى رشن فهمتن سي جاو كيية يأبقل أكانين سكر شيما هل يقوم أنا فتا أنا يا كرجونا تو أبن سي يوس أكانين ينقوان نمغدابي أوسو دا خزرجو ثم تطاولت تلك العداوة والهروب بينهم 120 سنة أبن يدقي أنا تبقى ويس أو ونن kiyayya har yadda yaki yakan juna da suke yi a zuriyan Ausu da zuriyan Khazraj din nan ya zama ne suka dinga yakan juna su sai da suka dauki wajen shekara 120 suna yakan juna to haka suke ta yi yau in an fafata Ausu su yi nasara kan Khazraj wata kila gobe jibi ko wata shekara in an sake yi kuma Khazraj su ma su yi nasara kan Ausu to suna ta kashe junan su Yahuda suna ta yi musu dariya hasali ma waɗanda suke haddasa fitinan su ta iza wutan Yahudawa wanda suke zaune a Madina ne su Yahudu farin ciki suke in sun ga ana rigima tsakanin Ausu da Khazraj to ana bisa wannan zamani sai kuma Allah ta'ala da ya niyan kawo karshen sa to Allah sai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izo ya kira zuwa ga addini shine mai tafsiri yake cewa ila an atfa Allahu zalika bil islam da Allah ya yi nufin kashe wutar fitina tsakanin Ausu da Khazraj to shine sai Allah ta'ala ya aiko annabi ya zo ya kira zuwa ga addinin musulunci kuma suka dace har suka karbi addinin nan na musulunci waɗannan kabilu guda biyu mazauna Madina da Ausu da Khazraj da suka shiga musulunci wa allafa bainahum ubangiji sai ya hada kansu ya zama na zuciyarsu suka fahimci juna ma'ana da Ausu da Khazraj ko waɗanne Allah ya sanya zuciyarsu yasa kaunar juna a tsakanin su saboda alfarma da albarkan annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama an ce wani abu ya faru akwai wani ana kiran sa Suwaid ibn Thabit da kuma Amr ibn Auf shi Suwaid ibn Thabit din nan mutum ne mai daraja a Madina har ma ana kiran sa yusammihi qaumihi al-kamilu mutanen su suna kiran sa kai wannan mutum kamilin mutum ne mai kama kai mai daraja saboda dangantakan sa da tabi'ar sa to an ce sai shi Suwaid ibn Thabit da Amr ibn Auf sai wani lokaci suka tafi Madina da suka tafi Madina suna nufin za su yi aikin haji ko umra to ya dace lokacin wa kana qad bu'isa wa amara bidda'awati an aiko annabi sallallahu alaihi an kuma umurce shi da yayi da'awa to annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji labarin isan su to sai ya gabatar da kansa wasu lokacin da yaji labarin ga waɗansu mutane sun zo daga Madina a cikin su kuma akwai wani wanda aka ce yana da girma a wajen mutane to annabi yaji yayi masa da'awa yace masa shi manzo ne daga wajen Allah an ce annabi ya bijirar da kansa washi Suwaid din ne من الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به ودعاه الى الله عز وجل النبي ده يجي لبارين سويد يا زو مكه ينا نفسي زي ايكين حجي كوكو عمره ده شي ده عمر ابن عوف من الله ده يجي سامي شي يتلتا مسا شيغا مسلمشي فقال له سويد سويد سي يتيو النبي فلا الا يكي سي مسا تيوا fal yake gaya masa kamar ne mai tafsiri ya ka a wannan waje fala allal ladhi ma'aka misl alladhi ma'i wata kila abin da yake hannunka shi Suwaid kenan yake ga annabi ko irin abin da yake hanuna ne. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallama wa man ladhi ma'aka, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa, to kai suwaidu menene a hannunka? Qala sai yace, mujallad luqmana, yani hikmatu luqman. To shi da suwaidu din nan ya tafi da wani kamar littafi wanda a ciki yake rubuce dauke da hikiman sayyidina luqman. Faqala sallallahu alaihi wasallama, sai annabi yace masa, a aridha alayya, bani ingani. Sai fa aradaha alayhi, sai ya miƙa annabi sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah da ya duba sai ya mayar masa. Abinda annabi yace masa yace, inna hadha kalamun hasanun, wannan abinda kake ta karkarantawa kai riko da shi, maganganun da yake ciki maganganu ne waɗanda suke masu kyau. Wa qala lahu sallallahu alaihi wasallama, sai annabi yace wa suwaidu, mai afdalu minhu, amma ni abinda nake tare da shi yafi shi. Sai suwaidu yace annabi, menene? Sai annabi yace, qur'anun anzalahu Allahu azza wa jalla alayya, alqur'ani ne da Allah ta'ala ya saukar gare ni, ala nuran wa hudan, qur'anin da yake tattare da haske da kuma shari'a. Fatala alaihi alqur'anu, manzo Allah ya karanta masa qur'ani, wada'ahu ila alislam, ya kira shi zuwa ga addinin musulunci. To shi wannan suwaidu din nan, inji masana tarihi suke cewa suwaidu shine farkon wanda ya fara shiga musulunci daga cikin mutanen Madina. Suwaidu din nan, to an ce ya musulunta, da ya musulunta da ya koma Madina, to ba dade ba sai irin wannan yaƙe-yaƙe da kabilarsa suke yi, da ɗaya kabilar Ausu da Khazraj din nan, sai kuma fitina ta sake tasowa, to kuma abin sai ya rutsa da shi, aka kashe shi. Da aka kashe shi, to sai shi yasa ma malamai na tarihi suke cewa idan suna lissafin farkon musulmi a cikin musulmai na mutanen Madina, suna cewa shi wannan mutumin kirki wanda ya musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine farkon musulmi. Waye kenan? Shine Suwaid ibn Thanit, an ce shine farkon musulmi a cikin dukkan mutanen Madina. To bayan ya mutu, to ana nan kuma lokaci sai wani bai sake tasowa, an ce sai waɗansu mutum biyu, waɗansu samaruka, ɗaya daga cikin bani Abdul Ashhali, a cikinsu akwai Iyas ɗan Mu'azu, suka fita da wani ana kiransa Anas ɗan Waƙai, suka tafi zuwa Makka, amma su ba ibada suka je yi ba. Abin da ya kai su sun tafi ne suna neman yanda za su kulla abota da Qurayshawa. To da suka fita suka je, su ma annabi ya ji labarinsu. To dama ya dace a lokacin an saukar wa annabi ya bayyanar da da'awa, to duk lokacin da ya ji baki sun zo sai je ya kira su zuwa ga addini. An ce idan ya je ma yana wa'azin, yana cewa a yarda da shi jakadan Allah ne, a daina bautan gumaka, kafirin Quraysh sai su bi shi a baya, sai su dinga kakar ku yarda da shi ma hukunci ne, a'udhu billahi. Wayannan samaruka guda biyu waɗanda suka isa zuwa Makka, kamar shi Iyas ɗan Ma'az da kuma Anas ibn Waqi, annabi an ce ya je ya yi musu wa'azi. Da ya yi musu wa'azi, ɗaya daga cikinsu ya fahimci gaskiyan annabcin annabi, amma ɗayan bai fahimta ba. An ce wanda ya fahimta shi ne Anas ɗan Waqi, amma shi Iyas ɗan Ma'az bai fahimta ba. An ce ma lokacin da Anas ɗan Waqi yake gaya Iyas ɗan Ma'az cewa, ni fa na fahimci abin da mutumin nan yake faɗa gaskiya ne, an ce sai da shi Iyas ɗan Ma'az ya sa hannu ya gaurawa Anas ɗan Waqi mari. To haka dai suka koma. Da suka koma Madina, sai suka je suna taɗawa mutane a Madina cewa ai da suka tafi Makka sun haɗu da wani mutum yana da awashi annabi ne kaza kaza kaza. Sai waɗansu daga cikin mutanen Makka suke cewa, wala Allah shi ne annabin da Yahudawa suke ba da labarin zai zo ƙarshen zamani. Har ma suke cewa lokaci fa ya nuna, in ma annabin bai zo ba to ya kusa zuwa. To wannan shine zuwan mutanen Madina na biyu da haɗuwansu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To shi kenan, sai ya dace bayan nan lokacin aikin hajji ya yi. Da lokacin aikin hajji ya yi, sai kuma waɗansu jama'a daga cikin mutanen Madina sai suka shirya za su je su yi aikin haji. An ce mutanen nan mutum shida ne. Su ne kamar haka. An ce akwai As'ad dan Durara da Auf ibn al-Haris da Hawa'u dan Afra'u da Rafi'u dan Malik daga cikin Bani al-Ajlan da Qutbatu Imru Amirin da Jabir ibn Abdullah al-Ansari da suka je Madina da suka bar Madina suka tafi Makka suna nufin aikin haji su ma suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen Jamratul Aqaba to shikenan a lokacin Annabi ya yi musu wa'azi kuma suka shiga cikin addinin musulunci suka ce wa Annabi sun masa alƙawarin in sun koma Madina za su ci gaba da tallata wannan addini a garin Madina. Wannan ya dace shekara ta 10 da annabcin Annabi sallallahu alaihi wa sallama an shiga shekara ta 11 kafin hijira da shekara 2 da suka koma suka je suka yi ta tallata addinin Annabi da shekara ta sake zagaya lokacin haji yayi a shekara ta 12 kenan da hijira da annabci sai suka taho fiye da adadin mutum shida da suka zo shekara ta 10 din nan suka zo suka musulunta da suka musulunta suka koma suka nemi Annabi ya ba su malami wanda zai je ya dinga koya musu addini. Annabi ya haɗa su da wani ana kiransa Mus'ab ibn Umair. To da shekara ta 13 musulunci yana da shekara 13 da yayi da suka tashi zuwa ai sun zo sama da mutum 80 tsakanin maza da mata suka ce wa Annabi za su yi magana da shi amma gaskiya suna da yawa. Abin da ya kamata shine a sa lokaci da za a yi magana kuma a yi maganan cikin dare wanda bacci ya sace shi a kyare shi ba zai ji abin da za a faɗa ba. To shikenan kuwa da daddaren suka tashi suka tattauna da manzon Allah suka ce wa manzon Allah addinin ka yanzu a Madina gidan da addinin nan bai shiga ba kai gidan bai da yawa gidaje da yawa za a tarar da mutum ɗaya ko biyu sun karɓi addinin kuma malamin nan yana ta koyar da addinin shi Mus'ab ana ta fahimtar addini kuma sun yi tunanin su taimaki Annabi ya isar da saƙon Allah amma abin da yake damun su Annabi yana Makka su suna Madina da Annabi zai yarda da sai ya ƙaura ya bar Makka ya koma Madina su kuma sai su haɗu su haɗa kai su taimake shi ya isar da saƙon nan da Allah ya aike shi da shi. Manzo Allah ya ce to ai duk abin da zan yi sai da umarni sai da izini to kuma Allah ta'ala sai ba Annabi izinin to sai aka izini to daga nan shine sai aka fara hijira. Manzo Allah ya ce wa sahabbai wanda yake da dama ya yi hijira to kuma haka aka yi ta yi mutum ɗaya mutum biyu a sulale da wani mutanen Makka sun hana yin hijiran ma gaba ɗaya sai dai mutum a ɓoye a sulale haka zai fita ya tafi. To wannan aya Allah yana tunawa kamar yadda shi Ibn Ishaq yake cewa da Allah yake cewa wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah Ubangiji gare ku iz kuntum a'da'an da ai kudin nan makiya juna ne kuna da rashin fahimta tsakanin ku fa allafa baina qulubikum ubangiji ta'ala sai ya hada zuciyar ku kuka fahimci juna wa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari da ni'imar Allah na musulunci nan da Allah ya ko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi kuka zama ƴan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kafin zuwan musulunci nan da kuna gefen kwazazzabo ne na wutan jahannama kuna gab da fadawa fa anqadhakum minha sai Allah ta'ala ya tsamar da ku daga fadawa daga cikin ramin wutan nan sanadi sababi musuluncin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ku zuwa ga addinin musulunci kenan wato da kafin aiko Annabi suna gab da fadawa wuta sai Allah ya aiko Annabi Muhammadu to kun san dama manzon Allah ainu rahmatur rabbaniyyati wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya aiko rahama inda Allah ya zo yayi wa'azi ya ce a zo a shiga musulunci a kukuta daga azaba to shikenan kuwa sai suka kauce musu fada wannan kwazzabo na wuta ba saboda da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce saboda albarkan Annabi domin albarkar ita ta jawo a hasuka yadda da da'awan suka shiga malamai suke cewa abin mamaki ne mutum ya ce wai Annabi bai da albarka yanzu mutum yana da hankali ya iya buɗan baki ya ce wai Annabi bai da albarka ai duk mutumin da ya faɗi haka to mutumin nan maras arziki ne na duniya da lahira ai in annabi bai da albarka to ba ma wata albarka gaba ɗaya a duniya da lahira manzo Allah sahibul baraka ne annabi shine ma'abbocin albarka wa kuntum ala shafa hufratin minan nair fa anqadhakum minha kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa filla filla wata kila za ku shiryu abinda na faɗe shi daidai Allah ya sa mu yi tarayya da ku a cikin ladan wanda nayi kuskure Allah ya yafe mini ko Allah ya yafe mana gaba daya ina ga za mu kwana anan amma akwai tambayoyi guda biyu wanda zan amsa da yardan Allah wani ne ya aika da tambaya ga ta numbarin karanta wanda yake cewa ga ta malam tambaya nan ita ce menene hukuncin mutumin da yana sallah sai wato wani abu ya faru da shi a sallan wanda sujada ya kama shi ya kamata yayi kabli sai ga mana bai manta sai ya manta bai yi ba sai yayi ba di ko yayi ba di sai yayi kabli idan mutum wani abu ya same shi a sallah na rafkanwa idan yana jin fatawa ne na Imam Malik ya zama na wajen Imam Malik abun nan da mutumin nan yayi a sallah kuskuren da ya samu kabli zai yi ko ba di to idan kabli zai sai manta yayi ba di babu laifi idan ba di zai yi manta yayi kabli babu laifi suda malamai ulama wal mazahibi sun ma saba akan menene idan ya samu mutum a sallah zai yi kabli menene idan ya samu mutum a sallah zai yi badi akwai abinda idan ya faru a sallah a wajen Imam Malik kabli mutum zai yi amma shi Imam Shafi sai shi a wajen sa badi zai yi alai hal saboda ka dai babu laifi ga ta malam tambaya ta biyu a nan wajen shine menene hukuncin mutumin da ya rasa sallan azhar da yazo sai tarar da wasu za su yi sallan la'asar shin zai iya bin su a matsayin shi yana sallan azhar su suna la'asar to malami suke cewa zai iya su suna la'asar shi ko yana yin azhar ala iyalin ya samu jam'i babu laifi in ya bi su shi azhar yayi su kuma la'asar suka yi ya samu ladan jam'i in ya zo daga baya ko in ya tashi sai ya biya sallar da wacce bai yi ba tambaya ta karshe wani ne yake tambaya yake cewa alaga ta malam menene hukuncin sadakan uku ga mamaci wanda ya mutu to malama abinda suka ce cewa sadakan uku ko bakwai ko arba'in gaskiya lamari malamai sun ittifaqi wani abu ne sabo bid'a ne sadaka ga mamaci ba a ce sai kwana uku ba ba a ce sai kwana bakwai ba ba a ce sai kwana arba'in ba kowane lokaci mamaci yana da bukatan kai sadaka ka ce Allah in ka karba ka sadar da ladan ga mamaci amma ba a ce cewa wai sai an yi sadaka na uku ko sadaka na kaza ko yaushe ana iya yin sadaka kamar yadda mamaci abin da yake bukata addu'a amma a ware wasu kwanaki a ce za a yi sadakan uku ko sadakan bakwai ko sadakan arba'in malamai sun ce wannan abu sabo ne addini wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim wa salli allahumma wa sallam wa barik ala nabiyyina wa habibina wa shafi'ina muhammadin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.